اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa muna neman afuwarsa muna tuba zuwa gare shi muna istighfari da Allah ka yafe mana zunubanmu muna yi wa Allah yabo kikkiawan yabo mafi kamalar yabo muna neman Allah ya tsare mu da sharri na kawukan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya sai ya batar da shi har abada duk wanda Allah ya batar da shi kuma babu wani waliyi majibincin al'amarinsa da zai shiryar da shi ina shaidawa baban bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kare bai da abokin tarayya abun godewa wanda ya bamu imomi masu tarin yawa a wannan duniya ya kuma yi mana alƙawari zai ma mu gidan aljanna idan mun masa da'a mun bi shi Allah ya umarce mu da mu masa bauta Allah ya umarce mu mu kira zuwa ga hanyarsa a bisa kuma tsarinsa godiya ta tabbata gare shi wannan ubangiji da ya tanadar da gidaje na aljanna ga bayinsa muminai a matsayin gara da masauki ya kuma tanadi gidan wuta ga bayinsa kafirai da fasikai waɗanda suka kauce masa Allah ya ce duk wanda aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya raba wuta fa man zufziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mathalul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bace face wani jin daɗi ne ɗan ƙarami gajere mai ruɗi duniya a ciki take da ruɗi shi sa Ali bin Abi Talib ya ce ya duniya huzi ghairi yake duniya ke ruɗi wani ba ni ba ke ruɗi wani ba ni ba da ka kai iya ƙoƙarin da za ka yi kai aikin da in ka mutu za ka shiga aljanna kada ka bari duniya ta ruɗe ka ka halaka ka lalace ka mutu ka shiga wuta babu babbar asara irin dan adam ya mutu ya shiga wuta ya Allah ka raba mu da wuta Allah ka sa mu ba rabon wuta bace bane ira da amin insha Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya turo shi abin tausayi da jin kai ga bayinsa salihai da shi da iyalan gidansa da wanda suke bi su kyautatawa har zuwa tashi alkiyama ya ku yan uwana wannan huduba tana magana ne akan wata babban ni'ima da Allah ya tanadar wa bayinsa bayan mutuwa ita ce gidan aljanna jama'a aljanna ba ta da misali abinda Allah ya koye mana na tanadi na ni'imomi a cikin aljanna wani abu ne babba mai girma hankali da zai iya riskan wannan tanadi ba sannan kuma wato tunani ba zai iya tuno iya abinda Allah ya tanadar a gidan aljanna ba shi yasa Qur'ani yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun ba wata rai da ta san abinda Allah ya koye mata na tanadi Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya faɗa masa na tanadar wa bayina salihai kaji sai ce adatu li ibadi salihin bayina amma salihai na tanadar musu ma la ainu ra'at abinda ido bai taba gani ba na tanadar musu abinda kunne bai taba ji ba na tanadar musu abinda zuciyar dan adam bata taba darsawa ba in kun ga dama ku karanta wannan aya ta cikin suratu as-sajda da Allah ya fara ta alamun sunna ukfi lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun ni'mar aljanna ni'ma ce da ta wuce a sifanta ta babu wani baki da ya isa bayanin hakikanin yadda aljanna take tunani khayal mutum ya iya hangowa ya tuno wallahi kwakwalwarsa ba za ta iya nuna masa ba babu wani abin da ya kama da ni'imar gidan aljanna wanda aka san shi kwata-kwata duk inda duniya za ta kai da ci gaba duk inda duniya za ta kai da jin daɗi da morewa da holewa da shakatawa wallahi duniya ba ta isa ta kai wani bangare wani kaso ko farce na abin da Allah ya tanadar wa mu'mini a gidan aljanna ba jama'a aljanna haske ne nuru ne sala'la haske ne sunan hasken ne kawai aka gaya mata amma gaba ɗayanta haske ne da yake ƙyalƙyali turare ne yake bunkuwa yake buga mutane turare kullum a cikin gidan aljanna ko ina zaka duba sai a ɗakin ka ba gida ne da Allah ya cika shi da turare, gidaje, benaye, dogaye, manya-manya wanda aka gyara su na kasaita da jin daɗi, ga koguna masu gudanar da ruwa, ga kayan marmari na ‘ya’yan itace abin sha’awa, nunannu, nazija, ga zaujatun hasna a jamila, mata kyakkyawa mai kyan gaske, ga kayan kwalliya masu tarin yawa. Mutum zai zauna da wannan ni'ima har abada, abin gidan aljanna baya karewa kwata-kwata. Gidaje madaukaka na alfahari da jin daɗi na kwanciyar hankali, kai lalle Allah ya girmama aljanna. Malamai suka ce cikin kwalliyar da Ubangiji yawa aljanna akwai itatuwa, duk inda ɗan adam ya kai da morewa da shakatawa sai ga yana son ya shuka itace kusa da shi, ya shuka fulawa kusa da shi, ya shuka wani abu kore da zai rinka ƙayata shi. To a cikin aljanna cike take da ashja, bishiyoyi. Ya zo a hadisi, inuwar bishiyar aljanna kwaya ɗaya za ka yi tafiya shekara 500 baka ƙure reshen bishiyar aljanna kwaya ɗaya ba, inuwar ta shekara 500. Inuwa ne lif-lif, ga ruwa a kwance, kyakkyawan ruwa, ruwan gidan aljanna daga sama har ƙasa ake gano shi, ba ya da ci, ba ya da duhu, ba wani gurɓataccen abu a ciki, ba ya gantsa kuka. ‘Yan aljanna suna zaɓen abin da suka ga dama na ‘ya’yan itace. ‘Yan jan aljanna suna cin abin da suke sha’awa, su sha abin da suke sha’awa. Allah ya ce a cikin aljannatai suke zaune maɗaukaka aliya, ‘ya’yan itacen gidan aljanna ta ƙasa ƙasa suke, qutufuha daniya. Allah ya ce ku ci, ku sha, ku more, ku hani'an, saboda abin da ku aikata kyawawan ayyuka a cikin kwanakin da suka gabata a duniya. Allah ya ce za a zo muku da ainihin wato kwanuka na zinari da kofuna na zinari, ana yawo da abubuwan da kuke sha'awa, mala'iku suna baku, suna nuna muku abinda idan ku yake so, wa antum fiha khalidun. Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha, wacce ita ce gidan aljanna da aka gadar muku saboda abin da kusance kuna aikatawa aiki mai kyau a duniya. Ku yi kokari ku aikata mai kyau don ku samu wannan ni'ima. Kuna da dukkan abin sha'awa mai yawan gaske. Allah ya ce lakum fiha fakihatun katira minha ta'kulun, kuna da ‘ya’yan itace abun marmari masu tarin yawa, in ji Allah, kuma a ciki za ku yi ta ci. Yana daga cikin kasaitar ɗan adam da jin daɗin ɗan adam da morewar ɗan adam ya zama a gefensa yana tare da kayan marmari na ‘ya’yan itace kala kala daban daban. Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun, ‘ya’yan itace kayan marmari irin abin da sai kun zaɓa, shi ne mimma yatakhayyaruna, sai ka zaɓa, kana son wannan ko ba ka son wannan, abin da kake so. Ga naman tsuntsu wa lahmi tsairin mimma yashtahun, masana nama suka ce babban nama a duniya shi ne naman tsuntsu, nama mai daraja shi ne naman tsuntsu. To akwai nama na tsuntsaye kala kala, gasassu, gyararru, ni'ima kan ni'ima a cikin gidan aljanna. A cikin gidan aljanna akwai koguna masu tarin yawa, koguna na ruwa, koguna, koguna na giya, koguna na nono, koguna na zuma. Kaga kogi, kaga zuma, kogi guda, zuma mai tsadar nan, kogi guda yana gudana lafiyayyen zuma a cikin gidan aljanna. Suna ta bulbula kamar yadda a gidan aljanna akwai idanuwa na ruwa, ido-ido na ruwa da ke bulbula na ban sha'awa, wanda ɗan adam yake so ya gani. ‘Yan aljanna suna zuwa su sha ruwan koguna, ruwan idanuwan ruwa na cikin gidan aljanna, irin wanda suka ga dama. Malamai suka ce giyar gidan aljanna da aka ce ba giya ce irin ta duniya ba, ta aljanna ba ta da illa, ba ta da dukkan bugarwa, ba ta da wari, ba ta da ɗimarwa, ba ta canja hankali kwata-kwata. Allah ya ce yutafu alaihim bika'sin min ma'in, a gidan aljanna za a zo ana yi muku dawafi da kofuna na ainihin wato giya. In an ce ka'as a larabci shi ne kofin da yake ɗauke da wani abu a ciki. Idan aka ce ina a larabci, to kofin da ba komai. In an ce yutafu alaihim bika'as, ana zagayawa gare su da kofuna da wani abu a cikin kofin. Min ma'in, na ainihin wato zuma, ai wannan giya mai gudana, mai daɗi, mai zaki, masha Allah tabarakallah, wanda aka ɗebo daga kogi na zuma, wanda ido yana kallo, wai ba sai ka je ka ɗebo ba, mala'iku za su ɗebo su kawo mata. Ba wahala a aljanna, ba damuwa a aljanna, ba bakin ciki a aljanna, ba tafuka nemo a gida a aljanna, duk wani abu na damuwa babu shi, jin daɗi ne iya. Allah ce mala'iku zan zo su ta kewaye ku, bai za a lanzatin lisharidin, jiyan nan farasal tas mai daɗin sha ga masu sha, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Imamu Qatada yake cewa khamrul janna ashaddu bayadan min al-labani, giyar gidan aljanna tafi nono fari, shi yasa Qur'ani yace bayda'a lazzatin lish-sharibin, yace la fiha ghawlun wa lahum 'anha yunzafun, a cikin wato giyar gidan aljanna babu ghawlu, al-ghawlu shine buguwar hankali, buguwa mutum ya zama ya zama wato ya bugu yana hauka ko yana surutu, babu wannan. Sannan algaulu ciwon ciki, algaulu wato ciwon kai, giyan bata sa buguwa, bata sa ciwon ciki, bata sa ciwon kai, kuma babu laifi a cikinta, shine la fiha ghaulun. Sannan kuma walahum anha yunzafun, ba za ka ga suna ta marereya sun bugu kamar waɗanda suka sha giyar duniya ba, babu wannan. Duk ana mana albishir ne a sha giyar aljanna, amori babu damuwa a cikinta. Allahu akbar. Ya ku ƴan uwana, jin daɗin duniya wani abu ne na zahiri muna gani ko, amma jin daɗi na aljanna wani gaibu ne aka yi mana alƙawari na abamu. Kenan akwai buƙatar mu yi imani da gaibu, mu yi imani da abin da ke cikin aljanna. Na'am, na duniya zahiri ne. Wannan yasa kafirai, wannan yasa marasa tunani mai kyau sai suka yadda da jin daɗin duniyar kadai, amma ba su yadda da tanadin da Ubangiji ya musu na lahira a gidan aljanna ba. Musulmi, ku yi imani, wallahi akwai aljanna, Allah ya tanade ta. Duk waɗannan ni'imomi da ake gaya muku suna nan a ajiye, ana jiran bayin Allah na ƙwarai. Na haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana bayanin cewa ni'imar aljanna ta fi duniya gabaki ɗaya. Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayatid dunya linafinahum fi, kar ka sa idanka akan abin da muka ba su na jin daɗi, na morewar duniya, na mata da kwalliya ta duniya. Kada wannan ya ɗauki hankalinka ya Muhammad. Linafinahum fi, mun yi wannan ne don mu jarrabe su. Kun samu ni'imar duniya, wallahi don Allah ya jarrabe ku ne. Kun samu wadatar duniya, don Allah ya jarrabe ku ne. Ka ji daɗi a duniya, jarrabawa ce. Kada wannan jarrabawa ta ɗauki hankalinka kamanta da neman lahira. Wallahi duk mutumin da Allah ya shimfiɗa masa duniya ya samu damar da zai nemi aljanna. Kada ku rudu da ɗan abin da Allah ya hore maka. Yau me yake cikin daɗi a duniya? Me ye daɗin duniya? Menene daɗin a duniya? Daɗin da yake yankacce? Kana cikin jin daɗin za ka mutu? Kana cikin jin daɗin Allah ya tara ma kuɗin da ya fi na kowa a garinku ko a ƙasarku, sai ya jarrabe ka da cutar da kuma ta ƙi warkewa? Ka kashe mata kuɗi ta ƙi warkewa? Ba inda ba a yawo da kai ba a duniya, ba inda ba a kai ka ba kuma ka ƙi warkewa. Komai kana da shi. Akwai waɗanda Allah ya hore musu duk abin da suke so. Duk wani wuri da za a je neman lafiya da sunan asibiti suna da daman da za su yi, amma wallahi sun je sun miƙa kansu, an yi duk caje-cajen da za a yi kuma sun kasa warkewa. Da za su iya ba da wannan abin da suka mallaka na duniya don su samu warakar ciwon da yake damun su, na ƙafa ko na zuciya ko na dantse ko na kai ko na wani abu, su rabu da wannan rashin bacci, su rabu da wannan damuwa? Da za su ba da wannan zuciyar, amma sun bayar ɗin Allah ya yaƙi. Allah bai yadda ba. To wannan shine kadarin duniya, ba ta da tabbas, ba ta da garanti. In mulki kake dole wata ran sai ka sauka, ba kana mulki ba yanzu, ba kana jin daɗi ba, ba ana cewa ka kai ne ba, wallahi wata ran za a ga sun sauke hotonka, sai ka ga an saka hoton wani, sai ai wata biyu uku ba a kira sunanka ba. Yanzu ku kowa jira yake me kace? Na'am, haka duniya take. Hiya dunya aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min ad-dalil. Idan jin daɗi kike yi, in jan jin daɗi kike shakata, ko kin auri wani, ko kin samu duniya, ko kin samu matsayi, ko kin samu kaza, wallahi mai wucewa ne. Amma dawwamammiyar ni'ima ita ce ni'imar gidan aljanna. Da haka ku yi aiki don ku samu aljanna. In kun samu duniya, ku yi amfani da duniyar ku nemi aljanna da ita. Wannan shi ne mai wadata, mai hali da imore wa duniya. Amma mutum ya zo ya tara duniya don duniyar, ya cinye ta a nan ta ƙare, ya je kiyama ya haɗu da hasara,
me amfanin kuɗin da Allah ya baka baka nemi aljanna da su ba? Me amfanin mulki da Ubangiji ya baka baka nemi aljanna da wannan mulki ba? Wanda salaf suna cewa Allah ya daura mana shugabanci ne, mu shugabanci mutane dan ya jarrabe mu kuma dan mun kyautata mu samu rahamarsa da wuri. Da haka ku sani abun duniya fitina ne, haka Allah ya ce linaftinahum fi. Kaya dukiya su ne abun gadara a duniya ko? Allah ya ce fitina ce. Allah ya ce makiya ne gare ku. Ya ce wa rizqu rabbika khair wa abqa, khairun wa abqa. Arzikin Ubangijinka aljanna shi ne fa alkhairi kuma shi ne mai dawama. Jama'a, ita aljanna ba ta tattare da duk wani abu naki kwata-kwata, babu shi, ba a kashi, akramakumullah, ba a fitsari, ba a fitar da yawo a yi kaki a tofar, ba a mura, ba a ciwon ciki, ba a ciwon kafa, ba bola, ba shadda, ba tsugudu, ba maniyi, ba matsiyi, ba wari, ba san wari ba, ba kazanta. Duk abin da ka sani abin ƙi ne da ake wahala a kan shi a nan duniya, ka kawo shi babu shi a gida aljanna. Wannan wata irin rayuwa ce ta jin daɗi. Oba! An yi mu wannan don mu kyautata alaƙarmu da Ubangiji, mu samu wannan gidan aljanna. Komi na wahala babu, ba bacin rai, ba baƙin ciki, ba kasa bacci, ba damuwa, ba hasada, ba ƙiyayya, ba gaba da juna, duk babu, duk wata kazanta da ka sani wallahi alazim Allah yake yi babu a gidan aljanna. Ni'ima kan ni'ima, alheri akan alheri. Daka a nan duniya Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa don a nuna mana duniyar ba gidan zama bace, ba tabbas bace ba, ba ta da garanti. Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce misalin aljannan da muka tanadarwa, ƴan aljanna akwai ruwa a kwance a gidan aljanna. Fiha anharu min ma'in ghayri asinin, akwai koguna na ruwa wanda ruwan wato ba mai canjawa bane, ba mai gantsakuka bane. Ruwan duniya ya ta ajiye shi dade sai canja, ko yi wani wari, ko yi wani shi kadai, ko ba ka sa masa komai ba. Wani ruwan zamzam ne kadai yake da wannan alfarmar, in ka ajiye shi guri mai kyau shi ba zai canja ba har abada. Amma duk wani ruwa a duniya da ka sani asin ne, yana iya canjawa, yana iya canja kala, yana iya wari saboda gurin da yake ko kuma abin da yake shiga cikinsa. To na aljanna babu wannan kwata-kwata. Akwai koguna na nono, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, kogi na nono wanda baya tsami, ɗanɗanon nonon gidan aljanna baya canjawa, kogi na giya mai daɗi, mai zaƙi, mai ɗanɗano ga masu sha, kogi na zuma kamar yadda na muku bayani. Wa anharu min asalin musaffa, Allah ce wa lahum fiha min kulli thamarat, ƴan aljanna suna da komai na ƴaƴan itace. Wai da aka kai lissafa ma, aka lissafa ma, sai aka ce duk wani ɗan itace ba abin da babu shi a gidan aljanna. Bayan wannan wa maghfiratun min rabbihim, ga gafara Ubangiji ya yafe muku. Ƴan aljanna zai ce ku ci ku sha, Allah zai ce, Allah zai ce ku ci ku sha, kuma an yafe muku, ba laifi, ba zunubi, ba tunanin Allah zai kona ne. Allahu akbar. Amma ƴan wuta fa, wasu'u ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum, ƴan wuta za a rinka shayar da su ruwan zafi ya rinka tsintsinka musu hanjinsu. Ya zo a cikin sunanin Tirmidhi, manzo Allah yana faɗa daga bayani akan wannan aya, yace inna fil jannati baharul asli, a cikin aljanna akwai baharul asali, kogin zuma, wa baharul khamri, kogin giya, wa baharul labani, kogin nono, wa baharul ma'i, kogi na ruwa. Yace sannan kuma ya gida kogunan gidan aljanna ruwa yana ɓuɓɓugowa daga waɗannan koguna, ko kuma suna ɓuɓɓugarwa suna ba wa wasu. Allahu akbar. Ga mata ƴan aljanna tsarkakakku, ba irin matan duniya ba. Matan duniya suna haila, matan duniya suna jinin nifasi, matan duniya suna da ƙazanta irin tasu. Sai dai iya ɗan abin da aka ƙoƙari aka gyara. Amma matan aljanna ba san haila ba, ba san jinin nifasi ba, ba haihuwa, ba yawon bacci, ba ƙazanta, ba kwarbata a ka, ba fasan kafa, ba wahala sai an yi lalle da kunshi a gyara jiki, ba makeup da shafe-shafe damar shi tsoradi, wato tana da makeup ɗinta yana aljanna, damar a cikin makeup ɗinta take kawai. Matan kuma kala biyu, akwai matan duniya da suka samu shiga gidan aljanna, za a daga kera su aka yi zuwa hadisi, kira za a musu ta daban kyawawa za a gyara su lafiyayyu su zama yara ‘yan mata matasa. Matan wurin kuwa ka amsali lu'lu'in maknun, kamar lu'lu'i. Allah ce ga sunan barkate ‘yar aljanna mace za a ganta faratas lafiyayya doguwa sabbal can kowa in wanda gidansa. Wata mata ta ji take, to ai dai mu nu dai matan duniyan dai mun fi su ko? Ce a kishin na ku hadda matan aljanna kuke yi? Duka namu ne gaba daya, da na aljannan da na duniyar gaba daya, ke ma za a kera ki, za a gyara ki, za a tsunduma su a wani ruwa sai su fito lafiyayyu. Ga wacce ta yi aikin ƙwarai sai su haɗu da mijinta a gidan aljanna. Wacce kuma ta bar mijinta ya bi Allah, ita kuma ta yi shaidanci a gida. To shi kenan lakum dinukum walidin, da za ta yi aiki a kanta. Ya Allah ka haɗa mu da iyalanmu da matanmu a gidan aljanna, kuma ka tsara mana da zahurin inin ma dukansu gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya mana alƙawari akwai waɗannan. Wai me yasa aka ce da mata? Saboda rayuwar ɗan adam ba za ta yi ba sai da mace. Na tausaya maka kai da baka da aure, miskini. Bare ka ji har a aljanna cewa ake akwai iyali. Za ka iyali daraja ne, aure mutunci ne, aure jin daɗi ne, rayuwa ta aure, jin daɗin rayuwar aure in yi kyau, wato baya iya lissafuwa. To haka a cikin aljanna ma Allah ya kaddara namiji da mace, namiji da mace, namiji da mace, haka Allah ya ga dama. Ba su da tashin hankali irin matan duniya da za su hana ka bacci. Babu hidima ce kawai ake kumala. Allahu akbar. Allah ya ce sai wanda kuka ga dama, walahum fiha azwajun mutahhara, suna da mata tsarkakakku an tsarkake su. Zukatan yan aljanna jama'a ba datti, duk yan aljanna zukatansu masu tsarki ne, sannan maganganunsu masu kyau ne, masu daɗi. Ayyukan yan aljanna kyawawan ayyuka ne. Allah ya ce wa amjadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yashtahun, muka ba su kayan marmari. Kai Allah ya ce me mai tafaqiha faqiha a gidan a cikin alqur'ani da yawa, saboda kayan marmari. Dan adam yana rayuwa ne da kayan marmari. Yace kuma mun ba su irin abinda suke sha'awa, ga nama. Allah ya yi kiran nama, 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 kuma na tsuntsu a gidan aljanna saboda muhimmancinsa. Za a zo a yi ta kawo musu a kofuna, babu da ti ba kazanta a ciki. Ga yara matasa, yudafu alaihim wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, matasan aljanna yara ka'annahum lu'lu'un maknun. Rayuwar ɗan adam yana so ya ga misalin iyali da yara suna kewaye da shi ya ji daɗi. Allah ya ce ba a jin wata magana ya sashiya a gidan aljanna, babu laifi a gidan aljanna. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima, sai dai ka ji illa qilan salaman salama, aminci aminci. Allah ya ce masu littafi a hannun dama ashabul yamini, Allah ka samu a cikinsu. Ya ce waɗannan bayan Allah, Allah ya yi musu ni'imomi masu tarin yawa, masu yawa. Ga 'ya'yan itace, ga magarya wacce aka ba su ci. Magarya abin so ne, amma ba ɗaya. Shi yasa ya ce fi sidrin mahdud, magaryar aljanna mara ɗaya ita ce mahdud. Ga 'ya'yan fure a jikin itatuwa mai ban sha'awa, har aka shuka fulawa a duniya don a samu fure ko? To a gidan aljanna duk bishiyoyin gidan aljanna a cike suke da furanni masu kyau. Wa qalhin mamdud, ga inuwa mai tsawo. Dan adam yana son inuwa. Ko sallar juma'a ka zo sai ka bi gindin bishiya, saboda an rataya ka da son inuwa. Ko gida kai sai ka sa inuwa, ka saka sanyi saboda kana jin daɗi. To a gidan aljanna akwai inuwa. Wa zillin mamdud, inuwa mai tsawo, kamar yadda na muku bayanin tsawonta. Ga ruwa da za a yi ta zuba musu suna ta sha, da kaji kana bukata. Wa faqihatin kathira, kaji Allah ya daɗa maimaitawa. Ga 'ya'yan itace, kayan marmari. La maqtu'atin wa la mamnu'a, ba sa yankewa kuma ba a hana a ci. ƴaƴan marmari da itatuwan duniya suna iya karewa. Yanzu kana iya neman mangoro a wani season ka rasa shi, kana iya neman gwanda a wani guri ka rasa, kana iya neman ayaba wani lokacin kaga tayi kasa, amma na aljanna ko yaushe akwai. Sannan kuma na duniya baka samu sai kana da kuɗi, kenan za a iya hana ka in baka da kuɗi. Ga kayan marmarin, ga kayan jin daɗi, kana kallo baka isa ka taɓa ba saboda baka da kuɗi. Amma na aljanna wala mamnu'a, ba a hana ake, saboda tuntunin Allah ya riga ya biya maka kuɗin. Ka yi sallah a duniya, ka karanta Qur'ani a duniya, ka yi aikin alkhairi a duniya, ka yi nafila a duniya, to Allah ya hore maka waɗannan ‘ya’yan itace, ka ci ka sha ka more. Ga shimfiɗa, Allah ya ce wa furushin marfu'a, manya-manyan shimfiɗu mana. Ɗan adam yana son shimfiɗa mai kyau, ya kwanta ya more. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin faqihun, Allah ya ce hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un. Yau ɗan aljanna ana cikin shagali, ana morewa, ana shakatawa. Kaga nan ba sai ce hum wa azwajuhum, su da matansu, saboda jin daɗi na duniya ma in ba mata akwai damuwa. Ka ji ko? A kula, annabi ya ce annikahu sunnati kamar rabiba an sunnati falaita minni, aure sunna ta ne wanda baya son zai ba baya tare da ni sai dai inda larura, sai dai da uzuri. Ala shahum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un, da su da matansu a gadajen gidan aljanna sun ci shingina ba, suna morewa, suna shakatawa. Kai sallah, kai ibada, ka riƙe aƙida, ka zama mutumin kirki, ka samu wannan falala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun tanadar da mata, inna ansha'nahunna insha'a. Me ma'anar ansha'nahunna insha'a? Ai khalaqnahunna khalqan jadida, mun halice su sabuwar halitta. Shi ne ɗazu nake gaya muku, za a gyara su, a daɗa ƙera su sabuwar ƙira. Ya ce faja'alnahunna abkara, muka mai da su suka zama wato budare, jam'in budurwa, ‘yan mata, matasa ba masu wahala ba, ƙuruban a taraba, waɗanda suke masu daidaitaccen shekaru kai ɗaya bayan Allah na ƙwarai. Masu son mazajen su ne ƙuruban, masu soyayya, mazajen suna son su kuma su suna son mazajen su. A taraban wanda suna da shekaru kai ɗaya li ashabil yamin, amma fa an bawa masu littafi ne a hannun dama. Allahu akbar. Ya Rahman, Allah ka sa mu cikin ‘yan aljanna. Ubangiji Allah ka raba mu da wuta. A ƙarshe ya ku ‘yan uwana, ku sani cewa Allah ya yi alƙawari ga duk mai tsoron Allah zai mata kyakkyawan makoma. Shi ne babban abin da ya dame mu. Inna lil muttaqina wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Allahu akbar. Jannati adnin mufattahatan lahum al-abwab. Ya tanadar musu aljanna su ma tsoron Allah, kafin su zo ma an buɗe ƙofofin. Annabi ya ce aljanna tana da ƙofofi guda takwas, idan ‘yan aljanna sun shiga za su taraddad, suna zuwa an buɗe musu ƙofofin, kuma za a kawo musu duk abin da suke so. Allah tabaraka wa ta'ala yace muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin kathira, ga fakiha ta dawo ana, wa sharab, da abin sha daban-daban. Wa indahum kafiratu tarfi atrab, su ne wannan ‘yan mata ɗin atraba, uruban atraba. Hadha ma tu'aduna li yawmil hisab, inna hadha la rizquna. Allah ce wannan shine arzikin da muku ma lahu min nafat, kuma baya karewa. Allah yana so a shiga aljanna. Manzo Allah yake cewa duk shekara sai Allah ya buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya guda takwas da Ramadan. Ce sa ake so idan Ramadan ta zo a dage da ibada don a samu shiga gidan aljanna. Manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira, yace idza jaa ramadan futtihat abwabul janna, idan Ramadan ta zo sai a buɗe ƙofofin gidan aljanna. Hadisin Imam al-Bukhari wa Imam Muslim. Akwai wata ƙofa guda musamman sunanta Ar-Rayyan, manzo Allah ce wannan ƙofar ba mai shiganta sai mai yawan azumi. Kaji albarkar azumi, yayi na farilla, ya sauke, ya yawaita nafila, litinin alhamis, ayyamul bidhi, siyamu dauda, ayyamut tashriq, dukkan wani azumi da aka tanadar na sunna ana yi na nafila, baya fasawa, baya dainawa. Albishirinka za ka shiga aljanna ta ƙofar Rayyan. Akwai aljanna da take ƙofar masu sadaka kawai ake bawa, mai yawan sadaka, mai yawan bayarwa. Akwai kofa a cikin gidan aljanna, wannan kofar ba mai shiganta sai mutumin da yake mai yawan ainihin wato sallah, mai yawan sallah, ya sauke na farilla, yana yawan nafila. Idan sun zo duka, Allah zai san filin mutane ya rarraba su. Waɗancan masu yawan azumi ne, ku shigar da su ta Ar-Rayyan. Waɗancan masu yawan sallah ne, ku shigar da su wacce kofa. Wancan masu yawan bayarwa ne, mai cirewa ya bayar, bai da rowa, bai san rowa ba. To kana da kofar da Allah ya tanadar maka, zai baka, zai shigar da kai ta wannan kofa da tare da girmamawa da kirarin mala'iku. Sannan yan aljanna mataki-mataki ne jama'a. Wani ya fi wani, kamar yadda a nan duniya wani ya fi ka tsoron Allah, wani ya fi ka kusantar Allah, wani ya fi ka kyakkyawar aqida. To kuma ko aljanna in azo sakayya, tunda ya fi ka ibada, ya fi ka kusanci da Allah, to aljannarsa taka daban ce taka daban. Wa man ya'tihi mu'minan kad amila salihati Allah shi fa ula'ika lahum darajatul ula. Mu'minai waɗanda suka je wa Allah suna masu imani, sun yi aiki na ƙwarai, amila salihat, sun yi aiki na ƙwarai, to waɗannan suna da darajatul ula, darajoji, matakai a gidan aljanna madaukaka. Malamai suka ce aljanna ne na sama madaukaka. Jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, yace wadhalika jazaa'u man tazakka. Amma darajar da tafi kowace, wanda yafi kowa samun madaukakiyar daraja aljanna shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, nabiyyu hadhihi al-umma, anta al-bashariyya, wanda yafi kowa sarki Muhammad bin Abdullah, habibuna wa shafi'una wa qurratu a'yunina alayhi salatu wassalam, shine yafi kowa, shine a sama. Allah zai shelan wani matsayi a gidan aljanna, yace na tanadar da shi ga wani mutum daya a duniya gaba daya. Me sunan wannan matsayi? Shine wasila. Wasila, me wasila? A'la daraja, a'la manzilatin fil janna, wani matsayi ne da yafi kowane matsayi a gidan aljanna. Kuma kujera ce da Allah ya tanadar da ita ga mutum daya. Manzo Allah ya ce idan aka kira sallah to ku yi min salati, sannan kuma ku yi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Manzo Allah ya ce duk wanda ya yi wannan, ya yi min salati, ya yi wannan addu'a bayan an gama kira sallah, halat lahu shafa'ati, ceto na ya tabbata gare shi. A hadisin Imam Muslim garanti ne a daga ya cece ka. Yana da cikin wafa'i da zamu yi wa annabi shine kullun in an kira sallah mu roƙan masa Allah ba shi wannan babban matsayi. To wannan shine ala manzila fil janna alwasila darajatun inda Allah laysa fawqaha daraja, matsayi ne a wajen Allah, babu matsayin da ya fita. Fasalullahi an yu'tiyani alwasila, annabi ya ce ku roƙa min Allah, Allah ya bani wasila. Ya rasulullah alladhi baka wasila insha Allah, ya rasulullah bidaka abi wa ummi, ya habiballah Allah ya maka, ya rasulullah ka cancanta kuma Allah ya baka. Ita ce a'la manzila fil janna. Yan aljanna, ni'imomin da suke ciki ba ta ƙare, amma Allah ya gaya mana babban matsayin da ake nema a duniya a samu aljanna shi ne at-taqwa. At-taqwa, at-taqwa, jama'a tsoron Allah. Annabi kuma ya ce at-taqwa hahuna, tsoron Allah a cikin zuciya ne, wallahi ba a zahiri yake ba. Kowa ya ji tsoron Allah ya gyara zuciyarsa, kowa ya ji tsoron Allah tsakaninsa da Allah ya ji tsoronsa, ba zahiri ba ne. Zahiri alama ne kawai, amma batinin dakili shi ne damu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun, masu takawa idanuwa za a ba su na aljanna. Aljanna kuma ga idanuwa, ainul kafur, ainul salsabil, duka waɗannan binne yan aljanna ne ga baki daya. So muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin aljanna, kuma ya sanya mu cikin masu aiki don neman aljanna. Wannan huduba mun yi ta ne don mu gaya wa mutane cewa wallahi Allah ya mana dukkan tanadin da zai mana. Kar ka yi baƙin ciki wallahi da kucewar duniya, kar ka damu, kar ka kasa bacci don gara tsoron abin duniya. Wallahi matuƙar kana da imani, matuƙar kana jin tsoron Allah, mu yi aiki perfect dan mu samu gidan aljanna, mu ciyar dan mu samu gidan aljanna, mu taimaki mutane dan mu samu gidan aljanna, mu jara aqidar mu dan mu samu gidan aljanna, mu kyautata wa iyalin mu dan mu samu gidan aljanna, mu yi aikin kwarai dan mu samu gidan aljanna, mu yi aiki da matsayin da Ubangiji ya mamu mu nemi aljanna, kuma mu taimaki mutane su samu gidan aljanna. Babu asarar da ta wuce kamar yadda na faɗa a farkon hudu ba, mutum ya zo ya mutu kuma ya shiga wuta. اللهم لا تجعلنا من أصحاب النار. يا الله كركس يا مشكين يا موتى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عهدة الدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. الجنة وقلوكيش فردوس. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان. Idan za ku roƙi Allah aljanna, ku roƙe shi ku ce ya ba ku firdaus, saboda ita ce babbar aljanna. Ka duba tausayin Allah, ka duba jinƙan Ubangiji, ka duba sanda Allah yake mana shiga aljanna. Wai yace in za mu rama, mu roƙi babba ba ƙarama ba. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.